Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafi da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin jihar New York ya sanar a jiya Asabar cewa ba da bata lokaci ba jihar za ta sake fara ba mazauna jikin ta rigakafin COVID-19 na Johnson & Johnson, duk da shaidar da ke tabbatar da rigakafin na da alaka da wasu matsalolin gudan jini. Gwamna Andrew Cuomo ya yi sanarwar cewa wata takarda da ya fitar wuni guda bayan da kwamitin kiwon lafiyar Amurka ya bada shawarar kawo ƙarshen dakatar da amfani da maganin. Ya ce masana kiwon lafiya da duniya ta amince da su daga gwamnatin tarayya da kuma kwamitin ƙwararru masu zaman kansu a cikin jihar mu sun sake duban bayanai kana suka sake bada tabbaci cewa za a iya komawa ga amfani da rigakafin Johnson & Johnson, in ji Cuomo. A don haka jihar New York za ta fara bada rigakafin a cibiyoyin da jihar ta keɓe nan da nan. Cutar ta COVID-19 ta hallaka kusan mutane 52,000 a cikin jihar da ta kasance ta biyu bayan jihar California, inda cutar ta kashe mutane 61,000 a cewar jami'ar John Hopkins. Gwamnatin kasar Malawi ta ce za ta ci gaba da ajiyarta ta lalata dubban rigakafin COVID-19 da lokacinsu ya wuce, duk da kira da hukumar kiwon lafiya ta WHO da kuma cibiyar yaki da cututtuka ta Afirka ta CDC suka yi cewa kada su lalata magungunan. A wannan mako WHO da cibiyar ta CDC sun yi kira ga kasashen Afirka cewa kada su lalata rigakafin na COVID-19 saboda rigakafin ka iya wuce lokacinsa, amma kuma za a iya amfani da shi ba tare da samun wata matsala ba. A hali da ake ciki, gwamnatin Malawi ta yi kunnin uwar shegu cewa bakin kiran ta zo a makare, wannan shawarar ba za ta dace da hali da ake ciki a kasar ta Malawi ba. Jama'ai sun ce an riga an fitar da allurar rigakafi 16,440 na Oxford AstraZeneca da suka wuce lokacinsu a ranar 13 ga watan Afrilu daga inda ake adana su. Wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga wata ganawarsu ta kwana-kwanan nan a fadar White House ta bar jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimakawa tsibirin daga wani hali da China za ta iya kai masa. Fadar White House ta faɗa a shafinta na yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Wasu masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa tana nuna shirin Japan wajen taimakawa kare Taiwan daga China idan buƙatar hakan ta taso, amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da Amurka za ta jagoranta. Cikin hanzari, Taiwan ta yi marhabi da wannan sanarwar haɗin gwiwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Janar Min Aung Hlaing na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta a jiya Asabar don taron shugabannin kudu maso gabashin Asiya da ke kokarin samar da hanyar da za a kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya, wato ASEAN a takaice, a Jakarta shine karin farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin Myanmar, kasa mai fama da talauci da ke makwabtaka da China da India da kuma Thailand. Myanmar wani bangare ne na kasashe 10 na kungiyar ta ASEAN. Yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus, ministan harkokin waje Indonesia Retno Marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a Myanmar da kuma kudirin kasashen ASEAN na taimakawa Myanmar ta daga wannan mummunar yanayi. A ƙarshe, Amurka ta sake dabarunta na jirge sojojinta a gabas da tsakiya da yankin Asiya maso kudu domin ba da kariya ga sojojin Amurka da ke shirin barin Afghanistan. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar a jiya Juma'a cewa sakataren tsaro Lloyd Austin ya umarci manyan jiragen ruwa masu ɗaukar jiragen saman yaƙi da su ci gaba da zama a yankin na ɗan lokaci. Wasu manyan jiragen yaƙi na kan hanyarsu zuwa yankin, kana akwai manyan jiragen sojojin Amurka na B-52 a wurin. Muna so mu yi wannan aikin lamun lafiya bisa tsari kuma bisa ka'ida, in ji sakataren jarida a Pentagon John Kirby yana faɗa wa manema labarai a Juma'a.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. To, shirin na wannan mako yana nan cikin kasuwar Beji a karamar hukumar Boso ta jihar Niger, Nigeria. Kuma kai tsaye muna bangaren masu sayar da kayan abinci, wato abin da ya shafi shinkafa, masara, wake da kuma har da gero, gashi na hango ana sayarwa a cikin wannan kasuwa. To, kuma muna ɗaya daga cikin wato masu sayar da wannan kaya, ko kuma in ce dillalai. Allah da farko, suna?
Suna na Ibrahim.
Na'am, Ibrahim, dan dago kanka. Gashi muna wannan kasuwa ta Beji, kuma ga yanar hannunka ma cikin buhun shinkafa. Yi mana bayanin farashi, ya farashi shinkafa ne yanzu?
Shinkafa mudu ana sayar da 600, buhu ana sayar da 40,000. Dadaya.
To, duk kudin guda ne koko akwai bambancin farashi?
Akwai bambanci.
Me ya bambanci to?
Abin da bambanci wanda ada ta hikyau ta ɗan tsara. Gaskiya haƙiƙa.
Amma yanzu a iya cewa an ɗan samu sauƙin shinkafan ne koko ta ƙara tsada shigowar wannan wata na azumi da muke?
Ya wannan watan gwargwaro an samu sauƙi insha Allah. An samu gaskiya.
Kafin shigowar azumin nawa yake sayar da ita?
Kafin shigowar azumi ana sayar da 700, 650. Amma yanzu ana samu 600, 500 sun muru. Allah haƙiƙa. Insha Allah.
To, amma yanzu a ɓangaren wake fa?
To, ɓangaren wake ana sayar da mudu 700, kuma buhu ana sayar da 40,000.
To, shi ma ɗan ƙara kuɗi koko ya rage?
Gaskiya ɗan ƙara.
Me yasa to shi ya ƙara kuɗi?
Saboda ana yanayin unhwani da shi yanzu cikin azumin nan.
To, amma kafin azumin nawa ake sayar da shi wake?
To, kafin azumi ana sayar da 35, yanzu nan ya kai 40,000.
Lallai an samu ƙari. To, amma me yasa to ake ƙara farashi in azumi ya zo?
To, saboda ana yawan unhwani da shi. Irin masu ƙosai da masu alale haka. Ana unhwani da shi, shi yasa aka samu ɗan ƙarin farashi.
Ba ku ɗan ragewa ganin wata ne ya shigo na alfarma?
Ka san yanayi na lokaci, ko ba haka ba ne, amma gwargwaro ai ana ɗan samun ɗan sauƙi gaskiya.
Amma ƴan kasuwa ne babu ruwanku da yadda ta kama haka za ku?
Ta kama haka za mu kira, insha Allah.
To, a gefe guda ma akwai wani daga cikin ƴan kasuwan. Mai gida suna?
Sunana Adamu.
Sunan ka Adamu?
Adamu ba.
Kai me kake sayarwa ana?
Ina sai da wake ne ana.
Shi ya yi mana bayanin farashin waken nan, kuma ya ce ya ƙara kuɗi. Me yasa kuka ƙara kuɗi?
Abin ne ya danganta kala-kala, kowane yanayin kuɗin shi, yanayin farashin shi. Saboda kaga buhu yanzu akwai wanda yana kai 40,000, akwai kuma wanda ma 40,000 ma ba a sai da shi, akwai kuma wanda ma 30,000 ma za ka iya samu, saboda yanayin kyau yanayin kuɗin kaya ne. Kaji, mudu kuma 700, 600, wani ma a 600 ma ana rage. Amma kamar yadda na faɗa maka, wanda yake kai 40,000 ɗin nan shine dole kuɗin shi zai kai 700, saboda in ma ka sayar 700 din ba wani riba bane ba.
Amma wasu na ganin ya kamata a ce a dan samu sauki tunda an shigo wannan wata.
To, gaskiya ya kamata a ce an samu sauki, amma kayan ne yau wani sati ka gansu an kasu da yawa, wani satin kuma ka ga babu kayan. Shine ke kawo wannan ka ga abu ya
tashi. Amma cikin azumin nan an kawo da yawa ne ko ya rage, an rage kawo shi?
Gaskiya an rage kawo shi ba kaman kafin azumi ba.
Ka zo sai ne mai gida, me sunanka?
Muhammad Adamu.
Na'am, to ka tambayi farashi?
Na tambaya.
Me aka ce maka?
Ni sai man 600.
Me ka zo sai?
Shinkafa.
Shinkafa dan mu da baki, shinkafa ka zo sai?
Shinkafa na zo sai.
Na'am, me aka ce maka?
Harishida.
Na'am. To ka sai din kenan.
Wallahi ban sai ba ina ta jillume ina duba harkokin yau da kullum.
Na'am.
Shi yasa na tsaya yanzu ina ta tunani ina zan kama ina zan fike.
Kamar kana din ta dan maka kudi tsada kenan
ko? Eh ina nan ita mai dan tsada.
Na'am.
Tunda ba dila bane.
Na'am. Na sai daga sai ka ci ne.
Zan je in sai ne nan ba da dan iyali na ni dan maleji.
A za zafa gida kenan.
Eh ya.
Amma za ka sai din yanzu ko dan naga ka tsaya kana ta kallo shiru baka ce komai
ba. Zan sai amma dan jito ne.
Kwano nawa ka sai?
Ba ku da zai wuce kwano 10 ba.
Kwano 10.
Eh.
Kenan har sallah kenan ko?
Ah to ayin dai ayi na bude baki.
Na'am.
Masallah el sagara to sima zuwa kara koda guda biyar ne.
Na'am. Amma zu ka farashin ya dan kara tsada ne akan yadda kake sai a baya ko ko?
Ya kara tsada ne a baya 500 ne.
Kafin shigowa azumi kenan.
Eh kafin shigowa azumi.
Na'am. Yanzu kuma gashi 600.
Yanzu gashi 650.
To me zaka ce ga mai karin nan da aka samu?
Eh to sai dai mu ce alhamdulillah. Allah ka kawo mana sauki ya kawo mana zaman lafiya. Shine kawai addu'an ta mu.
Wato kana ne dan rashin zaman lafiya nan ya karasa abin ya kara kudi.
Allah ya tunani na ina ga rashin zaman lafiya ne sai yasa abin ta yi muni.
To daga bisani dai a cikin wannan kasuwa ta Beji mun koma bangaren masu sayar da dawa da masara. Kuma muna wato muna tare da ɗaya daga cikin masu sayar da wannan wato dawa da masara. Ellabe suna fa?
Sunana Muhammadu Bello. So dawa dai akalla dai abinda muke sayar da dawa saboda yanayin buhu ake duba buhun sun fi juna girma. Ana samun dawa buhu 19,000 ana samun 19,500 ana samun 18,500 ko wanga mu akalla
ga da nake hanyar nan wannan nawa
18,500 kenan
karami ne kenan
eh
wancan wada wancan ga wata mata sama
shi ma 18,500 mun ga saida
na'am to wannan masara ga
shi ma 18,500 shi ma akwai na 19 akwai na 20,000 akwai
to ake farashin duk guda ne da dawa da masara
ko farashin din su dai ne amma yanayin buhun ne shi yasa sai kaga sun fi juna kuɗi abin daga buhu ne
amma yanzu an samu sauki kenan shigowa azumin nan ko ba a samu ba
gaskiya ba samu ba saboda gaskiya abun ma haihuwa yake yi
ne yasa abun yake kara kuɗi
yanayin rayuwa da kuma yanayin kasuwan saboda haka yanda kaga abun yayi tsada yau zuwa sati mai zuwa ba abun mamaki bane kaga ya koma kasa saboda abun daga juye juye yanayin kasuwan ne
yanda kai wannan kasuwa ta Beji mallam gashi dai ina wannan fili da ake sai da kayan abinci mene ne kaman abun nan kalubalen ku a ita wannan kasuwa
to gaskiya ba mu da wata kalubale a nan kasuwan ga namu gaskiya da sauki
yanzu nan masu tsari suka fi zuwa sai wurin ku ko
eh masu tsari sukan zuwa nan su sai a wurin mu su ma su je su sarrafa masu tsari kuma sukan kawo muna idan kasuwan namu ya tashi sukan kawo muna mu sayar musu sannan su ma su wuce
amma yanzu kana ga zuwa gaba kaman kafin sallah abin zai sauko ko ko zai dan gara
gaskiya wannan ba mu da tabbasa akai yana yi a hai yana yi a dawo gaba saboda ba mu da tabbaci abin da ke cikin gobe ba mu sani ba
da kuma wani mallam ka zo saye ne koko ya akai ne
ni mai dinki ne
shi mai dinki buhu ne
eh
batun dinki buhu ana dinkiwa da kyau ne koko da ni kuma buhu ne ka dinke yau
ni a yau dinga to ina ga dai
ya kan dinki buhun nan ana biyan ka ne
ni wazo wazo biya nake biya
wato naira 50
eh
to kaman kowanne mai buhu ne shi zai biya in ya sayi koko wanda aka saya wurin shi zai shi zai bada
ah shi wanda yazo da bushi wanda yazo da kayakin yasa ni in mai dinki shi zai biya ni amma kaman ya kasance an riga an biya kudi tun ba ya dinki ba shi wanda ya biya kudi to in ya aka sa ne dinki to shi zai biya eh yanda nike kenan
amma yanzu ya kana samun ciniki yanzu ko ku abun ya dan ragu
gaskiya a kwanan ga gaskiya abun gaskiya ya dan je kasa ni dai wuta na gaskiya sai ko gani ya samu abun da yake yayin mani daga nan samu na ruwa
ka samu kudin mota ko na ruwa
yawa
kai ga dai wannan mai rike da kudi malamin sunanka
sunana Muhammad Ilyas
to gashi me kake sayar da nan masara ko dawa
ne a shafa ne a kasuwa
mene ne ake nira
shafa ne dan sakai ne
dan sakai kenan kaman dillali da kenan
ni sakai kaman je in awo in dinki buhun kawo na saida
na'am bambance mun matsayinka da abun nan dillali
matsayina da bambanci na da dillali shine
shi dan awo
ne in je in yo awo in cika buhun danka in kawo ma dillali shi in aje ya saida
bambanka bane kake cikowa na wani ne ko
a wani ne ke cikowa shi bambanci na da shi lada yake karba ni kuma riba nake ci bambanci na da su.
Ka cire riba ka sai ka ba mai kayan uwa kudi.
Ya, ni kudi na ne.
To kai ka ce dan kasuwa
ne. Ni dan kasuwa ne, tabbas dan kasuwa ne.
To ya zani ya sha'anin kasuwancin naku.
A gaskiya a sha'anin kasuwancin mu yanzu yana tafiya daidai. Alhamdulillah wannan watan da muka shiga.
Ya kara kudi.
Gaskiya ba ya kara kudi kuma da ya kara kudi mu da muke yan kasuwa muna jin daji. Sai bi da mun kawo muna saidawa da wuri kuma muna dan cin riba iyakacin gurgudu.
Kuna ganin kun dan tsananta shigowa azumi ya kamata kudin ya kasa da farashi.
To ba wai kasuwar ita ke dagawa ita ke sokaye. Ba mu muke daga tawa ba ai muke sokwa da ita ba.
Ita kaso ba ku ne mutane ne kaso
ai abinda aka cika buhu ita ke sai da kanta. Eh saboda yanzu nan na ciko buhu ka gan ta yi kyau muna iya cewa 19 sai ka nemi sauki kana iya rage ma 500 in kana da rayi kana iya dauka 19 kuma ka gan ka dauka ka kasuwan kenan don ka gan shi da kyau sannan muka zo a 18 din ka ce a rage a 19 da ka rage ma 500 ka gan wani na iya zuwa a kasa 18.5 shi ma ya dauka haka ka gan an samu sauki shi ma ya samu nasa haka sanin kasuwan namu ke tafiya gaskiya alhamdulillah yanzu
amin to jama'a masu saurare da haka wannan shiri na kasuwa akai maki dole ya kawo ƙarshe daga nan kasuwar Beji a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni Mustafa Nasiru ba tsari nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Joseph John Ayab shugaban kungiyar Kristoci Resistance a Kaduna a cikin shirinmu na nasihar Lahadi a yau za mu karanta littafin Yohana sura 8 aya 32 Yohana sura 8 aya 32 na cewa za ku san gaskiya gaskiya kuwa za ta yi yau duniya da muke ciki tana cike da ƙarya cike da yaudara cike da tsegumi cike da mugunta a matsayin mu ya Allah abinda Allah yake bukata a gare mu shine mu zama mutane masu sanin gaskiya mu aikata gaskiya mu faɗa gaskiya mu kimanta gaskiya mu koyi bayan gaskiya mu darajanta gaskiya domin gaskiya ne kadai za ta yantar da mu inda ake samun ƙarya ƙarya takan kawo damuwa da bakin ciki inda ake samun yaudara yaudara takan kawo koma baya da kuma rashin jituwa amma idan mutane za su yi wata gaskiya suna fadawa juna gaskiya suna kaunatar juna cikin gaskiya suna taimakawa juna cikin gaskiya suna aikata gaskiya cikin duk abin da ya shafi rayuwa to Bible ya ce wannan gaskiya za ta yantar da mu fata na da addu'a na shine a wannan mako jama'ar Allah a duk inda suke za su rungume gaskiya su faɗa gaskiya su aikata gaskiya domin gaskiya ta yantar da mu Allah muna roƙonka ka taimake mu don mu zama mutane masu faɗin gaskiya masu aikata gaskiya masu nuna gaskiya masu kare gaskiya masu goyon bayan gaskiya raba mu da halin yaudara da ƙarya domin rayuwarmu ta zama rayuwa mai daɗi ka kuma yantar da mu daga duk shiri na shaitan a ɗaukacin sunan Yesu Kristi mai cetonmu amin
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mai mashin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki.
Ba mu mai roje da ni ba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar kanjamau ko sida mai karya garkuwar jiki ke ci gaba da yaduwa tsakanin al'umma, yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna kan muhimmancin gwajin cutar da kuma gwajin jinsin jini kafin a yi aure, inda wasu jihohi a Najeriya ke karfafa yin gwajin yayin da wasu ke mayar da shi a matsayin doka kamar gwamnatin jihar Niger. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizaniya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani kan gwajin cutar HIV, hepatitis da kuma jinsin jini?
To waɗannan cututtuka na kanjamau da wannan cuta da ke shafar hanta, wato musamman hepatitis B da hepatitis C, cututtuka ne da ake iya ɗaukar su ta mu'amala ta zanta mu'amalar aure. Saboda haka yana da matukar amfani ma'aurata a gwada a tabbatar cewa ba mai dauke da shi kafin a yi auren. Kuma kamar ita kwayar hepatitis B, idan an gane ma mutum yana da ita, misali to ɗayan abokin auren da ba shi da ita yana iya yin allurar rigakafi kafin wannan lokaci. Saboda haka idan aka yi wannan gwaji, wata hanya ce da za a iya rage yaduwar wannan kwayoyin cututtuka cikin al'umma da kuma cututtukan kansu cikin al'umma.
Ta wace hanya ake yin gwajin waɗannan cututtuka?
Duka cututtuka ne da ake ɗaukar jini sai a gwada. Kamar tunda idan aka je asibitin za a yi awon da shi, kamar misali jinsin jinin da cutar kanjamau da ta hantan nan, lokaci ɗaya ne za a iya ɗaukar jini a cikin kwalabe, a lokaci ɗaya allura ɗaya an ɗauki jini sai a gwada su. Ba wani abu ne da zai ɗauki wani wahala ba, da an ɗau wannan jinin sau ɗaya za a iya waɗannan gwaje-gwaje da ake buƙata.
To likita, ko me yasa ma ake yin waɗannan gwaje-gwaje?
To abin da yasa ake wannan gwaje-gwaje shine saboda a guji yaɗa wannan cututtuka cikin al'umma. Misali kamar ita cutar kanjamau da kuma na wannan hanta ɗin nan, misali akwai waɗanda idan aka gano suna da cutar nan, to ya junan su sukan auri juna, wanda ke da cutar kanjamau da wanda take da cutar kanjamau su auri juna. Idan kuma a cikin kwayar hanta ne wanda yake da misali hepatitis B da wanda ba ta da shi, misali ko ita take da shi shi ba shi da ita, allurar rigakafi za ta wadatar. Kamar ita kuma cutar wannan amosanin jini na sickle cell, akwai za a iya lissafa hatsarin da ke tattare na haihuwa ƴaƴa masu wannan cuta ta amosanin jini. Saboda haka abu ne da idan aka yi shi zai iya rage matsalar cututtukan a cikin al'umma.
To likita, tunda fari ma kai bayanin cewa musamman ma ita cutar hepatitis, wato cutar hanta, cutar da ke kama hanta kenan, in aka je yin gwaje-gwaje wanda aka gano ba shi da ita zai iya yin rigakafi, so shin in yayi rigakafin za a iya yi wa ma'auratan aure?
Za a iya yi musu. Idan aka yi allurar rigakafin nan, za a iya gwada jini kuma a tabbatar cewa jikin ya samu kariyar da ake bukata. Idan an samu wannan kariyar da yake bukata, to wannan mu'amala da suka samu insha Allah ba za a samu mishkila ba. Kuma ana fatan yaran da za a haifa ba za su samu wannan cuta ba.
To likita, menene ma muhimmancin yin gwaje-gwaje musamman ma ga waɗanda ke shirin yin aure?
To muhimmancin gwaje-gwajen nan kamar muhimmancin da manomi ne idan damina ta kusa faduwa, gyare-gyaren da zai yi gonar shi ya tabbatar da cewa ya samu yabanya mai kyau. Amma fiye da haka, idan kana da cutar da idan an gano ma za a baka shawarwari da magungunan da ya kamata, to kaga kai ma za ta amfane ka. Banda kuma babban muhimmanci wanda shine na kare yaduwar cututtukan a cikin al'umma.
To likita, musamman ma shi gwajin jinsin jini, menene muhimmancin sa, me yasa ake yin sa shi yanzu gwajin jinsin jini?
To shi gwajin jinsin jini saboda za a iya kare yiwuwar haihuwar yara da ciwon amo sanin jini. Misali idan aka ce ma'aurata kowane yana kariya, yana da abin da ake cewa kariya, wato yana da wani bangare na cutar, idan suka haɗu suka aure akwai hatsarin cewar za su haifi ƴaƴa da suke da cutar shi amo sanin jini. Amma idan ya kasance ɗaya ba shi da wannan cuta, ɗaya kuma yana da wani yanayi na cutar, to a wannan hali ba za su haifi mai cutar ba, sai dai za su haifi yaran da suke abin da ake cewa kariya. Za su iya haifar kariya, za su iya haifar yaran da kuma suke lafiya lau babu matsala. To wannan gwaji shine zai bada damar a gane wannan hatsari kuma a kauce wa hatsarin.
To likita, musamman ma ita cutar HIV wato kanjamau kenan, kai bayanin cewa wanda ke dauke da cutar zai iya auren wacce take dauke da cutar, to ya maganar yaran da za a haifa kuma?
To na farko akan sa su akan magani yadda yawan kwayoyin cutar za su yi kasa matuka. Sannan kuma akwai shawarwari da za a ba su a asibiti, wanda idan aka bi da matakan da ya kamata a bi, za ka ga mafi yawan irin waɗannan ma'aurata ƴaƴansu da suka haifa ba sa samun wannan cuta, kuma akwai irin su wannan da yawa a cikin al'umma.
Daga ƙarshe, wace shawara za ka ba wa al'umma kan muhimmancin waɗannan gwaje-gwaje?
To shawarar shine ya kamata al'umma ta gane cewar da buƙatar mu yi wani hoɓɓasa gaba ɗayan mu, saboda mu kare yaɗuwar waɗannan cututtuka da za mu iya yi a cikin al'umma. Kuma farko-farkon shigo wannan cututtuka sun zo da matsaloli da tsangwama da sauransu, amma yanzu an wuce wannan wurin. Saboda haka ba abin kunya ba ne ciwo ne zai iya samun kowa, babu wani wanda ya tsira daga ciwo. Wanda yake da shi, idan ya bayyana aka bashi shawarwari da magungunan da ya kamata a bashi, zai zauna lafiya. Kuma a ƙarshe, idan aka hana yaduwar cutar cikin al'umma, al'umma za ta samu ingantacciyar lafiya.
Ta masu sauraron mu, kada dai a sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne a suke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Albarkacin watan Ramadana da muke ciki, yanzu kuma sai karatun Qur'ani daga bakin kananan yara.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab qul ya 'ibadi alladhina amanu ittaqoo rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أعبد
baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hanci za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku